Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Alhamis 21 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Majalisar Dokokin Kasar Uganda ta kada wata ƙuri'ar fidda kayyade yawan shekaru ga masu shiga takarar shugabancin ƙasa daga gagarumin rinjayi. Masana kimiyya kuma sun yi kashedi akan gangamin yaki da cutar rashe inna a ƙasar Afirka ta tsakiya cewa yana samun cikas. Shugaban Amurka Donald Trump da magoya bayansa na jam'iyyarsa ta Republican a majalisun ƙasar suna murnan tabbatar da dokar yi wa tsarin harajin Amurka garin bawul.
To kanin labaran kenan. Ko da me wasu matasa suka sace wani yaro a kanan Najeriya?
Dare kawai dai muna son kuɗi ne gaskiya, neman duniya kawai.
To tsaye ne, ni ina neman kuɗi.
To Allah shi kyauta, me yasa kuma wasu Fulani suka yi zanga-zanga a Abuja ta buƙatar kafa ma'aikatar kiwo da noma?
Saboda in akwai hukuma ita za ta tsara burtali da grazing reserve da komi.
Za kuma a ji cewa sakatariyar kungiyar kasashe renon Ingila ta Commonwealth ta ziyarci kasar Kamaru, inda bangaren turanci Ingilishi da hukumomin kasar ke ta tafka rigima. Alheri Grace Abdu na tafi da shirinta ne domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Majalisar Dokokin Kasar Uganda ta kada wata ƙuri'ar fidda kayyade yawan shekaru ga masu shiga takarar shugabancin ƙasa da gagarumin rinjayi domin bada dama ga ɗaya daga cikin dadaddun shugabannin Afirka ya ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2031. Ƙuri'u 315 na masu ra'ayin shugaban ya zarce akan ƙuri'u 62 na waɗanda ba su ra'ayin hakan. Ya kai ga yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska ta yadda za a fidda mataki da ke hana matasa 'yan shekaru 35 ko kuma tsofaffi masu shekaru 75 zama shugabannin ƙasa. Ƙarƙashin dokar ta yanzu, shugaba Yoweri Museveni mai shekaru 73 ba zai iya shiga takarar zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2021 ba. Ƙudurin zai zama doka ne da zarar Museveni ya sanya hannu a kai. Sabon ƙudurin dokar ya ƙayyade wa'adin shugabancin ƙasa, amma zai fara aiki ne bayan zaɓe mai zuwa, wanda zai baiwa Museveni damar yin wasu wa'adi na shekaru 5-2. Galibi 'yan Uganda sun yi amfani da kafafen sada zumunta suka bayyana nadamar su ga tabbatar da wannan ƙudurin. Yau bakar rana ce kuma komawa baya ne ga wani bala'i, in ji Wambutse Ndibisa, wani masanin tarihin siyasa a wata jami'ar Uganda ta Makerere. Ya ce bai ga wani alheri tattare da wannan matakin ba.
Masana kimiyya sun yi gargaɗi game da gangamin yaƙi da cutar shan inna a Afirka ta tsakiya da cewar yana samun cikas sakamakon rikici a yankin tafkin Chadi, inda Boko Haram ke gudanar da ayyukanta. A wani albishir kuma an ayyana gaban a matsayin ƙasar da ba ta da shan inna a halin yanzu. Shugaban hukumar yaƙi da cutar shan inna reshen Afirka, Professor Rose Leke, ta ce Afirka ta tsakiya bata samu cutar shan inna ba a cikin watanni 15 da suka wuce. Sai dai ta ƙara da cewa masana kimiyya ba za ta iya tabbatar ko an kawar da cutar a yankin ba kwata-kwata. Leke ta ce rukunonin ma'aikatan kiwon lafiya ba su samun damar shiga wuraren da ake yaƙi a Mali da Afirka ta tsakiya da Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo da wasu ɓangarorin ƙasar Kamaru, sai kuma Chadi da Nijar da kuma Najeriya, wuraren da suka sha fama ko har yanzu suke shan fama da matsalar Boko Haram.
DRC has circulating polioviruses, so many of them we're really worried about the country.
Tace Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo na yada nau'ukan kwayoyin shan inna da dama. Muna damuwa kan wannan kasar. A dan haka muna da shawarwari na musamman ga Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo din da sauran kasashe makamantanta. Har ila yau dai muna damuwa kan halin da ake ciki a tafkin Chadi da jihar Borno baki danta inda ba mu samun daman gudanar da abubuwa kamar yadda suka dace. Tace ina ganin wannan damuwa ce ga duniya baki daya. Rose tace yawan masu kamuwa da cutar shan inna ya ragu a fiye da kashi 89 cikin 100 cikin shekaru 30 da suka shige. Daga akalla 350 a duk shekara zuwa ga 37 kacal a shekara 2016.
Shugaban Amurka Donald Trump da bangoya bayansa na jam'iyyar Sultan Republican a majalisun kasar suna murna tabbatar da dokar yi wa tsarin harajin Amurka garan bawul gagarumin nasarar da gwamnatin Trump ta fara yi a majalisa. Kudirin ya rage haraji akan manyan kamfanoni na dindindin, kana rage haraji da Amurkawa ma'aikata masu karban haraji masu karban albashi suke biya na dan wani lokaci. An rage haraji akan motocin tasi kuma aka ƙara wato yawan bashin Amurka da akalla dala trillion daya nan da shekaru 10. Jam'iyyar Democrat ta yi Allah wadai da wannan kudirin akan cewa zai yi gwanjon wato makomar kasan kenan a cikin kasar da ma kasashen duniya da zammar azurta wasu mutane ɗan kalilan. Kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kasar Saudi Arabia ta ce za ta bude tashar jiragen ruwa da ƴan tawayen hutsi na Yemen ke rike da ita domin shigar da kayan agaji har na tsawon kwanaki 30 duk kuwa da harin makami mai linzami da ƴan tawayen hutsi suka kai a yankin Saudiya. Saudiya ta kuma ce za ta kawo sababbin na'urorin jigilar kaya a tashar jiragen ruwan don su taimaka wurin sauke kayakin da ake kawowa daga jirgin ruwa. Rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudiya tana ƙoƙarin koran 'yan tawayen hutsi daga Yemen da suka yi wa tashar jiragen sama da na ruwa a ƙasar Zobe tun daga watan da ya gabata. Bayan da suka kai wa filin saukar jiragen sama na Riyadh harin makami mai linzami. A halin yanzu kuma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya faɗa manema labarai a jiya Laraba cewa Iran za ta bi diddigin wannan zargin ƙarya da Amurka ta yi cewa Tehran ce ke baiwa 'yan tawayen hutsi makamai. Zarif ya kira yunkurin Amurka takala kuma ya ce Amurka tana ƙoƙarin ɓoye goyon bayan da take baiwa masu kashe Yamanawa ne da ba su san habu balle sauka, shi yasa suke wannan zargin.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi wa sauran wakilan majalisar kashedi cewar za ta ɗauki ko kuma za ta rubuta sunaye yayin da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniyan ke gudanar da taron gaggawa a yau Alhamis don tattaunawa akan kudiri na kin amincewa da matakin da Amurka ta ɗauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Shugaban ƙasa zai kalli wannan ƙuri'a idan wato da idanun basira kenan, kuma ya buƙaci in kawo masa labari na ƙasashe da suka bayyana adawarsu da matakin Amurka a cewar wata wasiƙar da muryar Amurka ta gani. Za mu maida hankali akan duk wata ƙuri'a da za a ƙada akan wannan batun. Mambobi 14 a cikin mambobi 15 na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ne ke goyon bayan wannan ƙudirin kin amincewa da Amurka.
To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a kanan dabo inda 'yan sandan ciki na DSS suka farauto matasan nan uku da suka sace wani ɗan yaro mai shekaru 3 da haihuwa. makonni biyu da suka gabata. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Matasan waɗanda sun hada da Umar Salisu mai shekaru 27 da Jamila Alhassan dan kimanin shekaru 30 da kuma Abba Tijjani dan shekaru 17 dukkanin su mazauna unguwar Kofar da Wanau a nan birnin Kano sun ce sun sace yaron ne mai suna Suleiman dan shekaru 3 a kofar gidan mahaifinsa kimanin makonni biyu da suka gabata.
Ya sunanka? Abba Tijjani. Me yasa ka sace dan mutane tausayi ne? Ni ina neman kuɗi.
Ya sunanka?
Sunana Jamila Alhassan. Tsawon shekara 10 muna yin sana'a. Sana'ar da muke yi sai ta dauke. Na farko ni ma'aikaci ne.
A ina kake aiki?
A Science and Technical Board. Na biyu kuma ina karatu a Bayero University. Abokanaina ne kwana 5 da yin sa. Suka buga wa iyayensa waya. Suka ce wa iyayensa sai sun kawo kuɗi naira miliyan 20.
Shi kuwa Umar Salisu na ukun su da yace a can baya yana sana'a ne cewa yayi afinafinan inda ya koyi wannan mummunar akida.
Nana Umar Salisu. Gashi an ce kai ne ka taka muhimmin rawa wajen kama yaran nan. Me yake hankalinka?
Sai kawai dai muna son kuɗi ne gaskiya. Neman duniya kawai. Mun kasance muna kallon film din India.
Malam Rabi Garba shine ya jagoranci jami'an hukumar ta DSS wajen kama waɗannan matasa da kuma ceto yaran da suka yi garkuwa da shi.
Bayan mun karbi wannan complaint da yake dama aikin mu ne, Allah ya ba mu nasara muka kama su, suka nuna mana inda suka aje yaro.
Me abu na gaba?
Abu na gaba shine zamu tabbatar da an hukunta su.
Alhaji Ibrahim Suleiman da ke zaman mahaifin yaron da aka sace din ya bayyana godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma jami'an hukumar tsaron ta DSS.
Ana gaya mun cewa jami'an SS sun samu wannan yaro, wallahi take sai na ji hawaye ya zubo mun. Sai har nake ganin abun ma kama a mafarki. SS ko naira ɗaya ban ba su ba. Ba ma fuskar ma da za ka ce ma wai za ka ba su kuɗi. Babu ita.
Dama dai al'ummar unguwannin Hotoro da Kawo da kuma Tishama a nan birnin Kano sun dade suna kokawa kan yadda ake garkuwa da ƴaƴansu, inda kididdigar alƙalma ta nuna cewa an sace ƴaƴa kimanin 80 daga watan Fabrairun bana zuwa wannan lokaci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah shi kyauta kuma a gaida na Kwari. Sai kuma kasar Kamaru, inda sakatariyar kungiyar kasashe renon Ingila ta Commonwealth Patricia Scotland ta ziyarci kasar Kamarun mai fama da rikice-rikicen Boko Haram da na bangaren turancin Ingilishi. Awwal Garba gare ka.
Musta Biya da Scotland sun kwashe tsawon awa guda suna tattauna matsalar da yake addabar kasar Jamhuriyar Kamaru, musamman ma matsalar Boko Haram a can arewacin kasar da kuma matsalar ƴan ta'adda kair baya na bangaren ƴan awaren kasar masu amfani da Ingilishin Ingila. Musta Biya ya ce ni da mai ɗaki na da kuma ɗaukacin al'umman ƙasata, muna miki fatan alkhairi. Zumuntan da yake tsakanin mu da ci gaba da ɗorewa, domin tun shekara na 1995 ne ƙasar ta Kamaru ta shiga jerin ƙasashe renon Ingila. Kuma muna ganin ci gaba ƙwarai da gaske. Ƙasar Kamaru da al'umman kasar ta baki daya sun ce ba sa bukatun cewa a dara kasar gida biyu, kuma mun dauki alkawari zamu kare al'umman kasar mu daga waɗansu bata gari waɗanda suke neman lalata mana zaman lafiyar da kasar mu take da shi tun talitali. Ita ma maga takardan Patricia Scotland da ta dauki jawabi. Muna godiya ta ga shugaban kasar Kamaru da kuma uwar gidansa Chantal Biya wajen irin tarban da suka nuna mini. Ƙungiyar Commonwealth tana matukar son kasar Jamhuriyar Kamaru ta zauna a cikinta, kuma za mu yi ƙoƙarinmu mu ga cewa zaman lafiya ya komo a ɓangaren ƴan awaren Ingilishin kasar. Kasar Kamaru tun shekara 1995 ne ta shiga ƙungiyarmu, kuma muna buƙatan zamanta a ciki. Da na koma ta ɓangaren ƴan awaren Ingilishin kasar, na hira da kakakin ƙungiyar Alhaji Ibrahim. Ya ce zibabatta ta je jihohin Ingilishin guda biyu ba domin ganewa idan ta irin abubuwan da suke faruwa.
To mu ba mu ga amfani zuwan ta ba.
To kai baka ga saboda rashin ingantaccen tsaro bane a nan ɓangaren ƴan awaren Ingilishin, kisa gwamnati take ɗaɗarin kai ta wannan wajen?
Babu wani abin nan na tsada, ba wannan bane. Don kasan Kamaru kasa ne da ba a son gaskiya. Kai ma kasan cewa tun da aka so mabin nan, inda Kamaru mai son gaskiya na da ba ya san da aka yi can nan ba. Da an riga an ga mabin nan tuntuni.
Ko da kwanaki biyun da suka gabata ma, sai da ƴan yakin tsunkuru na ƙauyen Manfe suka halaka dandamalin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru guda hudu. Alƙalamar lissafi sun yi da cewar a cikin ƴan watanni biyun nan an kashe dandamalin guda 15. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Haka ne kuma a gaida awwal bari kuma mu dawo Najeriya inda wata kungiyar Fulani makiyaya ta yi zanga-zangar neman a kafa ma'aikatar noma da kiwo don tabbatar da zaman lafiya. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka.
Hukuma kakila na idun durobe remobe kanyu wadda ta yagare fitina ko dun fai wago i Najeriya. Fulbe
Fulani makiyaya kenan masu goyon bayan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke zanga-zangar lumana a gaban majalisar dokokin Najeriya don buƙatar a kafa ma'aikatar kula da lamuran kiwo don kawo ƙarshen saɓani tsakanin manoma da makiyaya. Yan ƙungiyar sanye da malafar kiwo da ƴar shara sun ce hakan ma zai samar da mafita har ga sulhun tare kiwo a fili a jihar Benue da Taraba. Usman shine shugaban ƙungiyar.
Saboda in akwai hukuma ita za ta tsara burtali da grazing reserve da komi, saboda abin da yake faruwa za ka gani burtali ya shekara 40 in ko 16 a rana ɗaya wani zai zo ya yanke burtalin nan ya zo ya yi gonansa ko ya yi gidan gona. To in an kawo wannan wani ba Fulatani bara bai biyo wajen nan ba, ya san bara can burtali ne, ya sako shanunsa sai ya zo ya samu wannan abun ya shiga gonan ko ya shiga gidan gonan. Masu tsarin gidan gonan sai su fara hau shanu suna sara ko su ce su kashe yaro. To first abun da yake kawo rigima a Najeriya kenan.
Ɗaya daga 'yan ƙungiyar Awwal Hassan ya ce ya shiga damuwar rashin bin burtali ya wuce ta jihar Benue.
Inda yaran mu za su je kiyo duk an noma labi ko ina gona ne rafi an kashe magangari. Mu ma 'yan Najeriya shi mu yasa muka kawo kukan mu gwamnati ta taimaka mana.
Amina Musa jami'ar tsaron majalisar ce da ta karbi wasikar bukatar da mikawa ga masu tsara doka.
Zan kai office din su tunda yanzu ba sa majalisa. Da suna majalisa da senator Bukola Saraki zai turo mutanansa a zai addressing ɗinku. Amma tunda sun tashi daga majalisa zan kai wannan wasikan zuwa office ɗinsu.
Na shiga helkwatar uwar ƙungiyar Fulani mai yatti Allah na samu sakatare Baba Ganzarma don jin ta bakin su.
Aikin ƙarƙashin minista yake duk abin da shi Malam Audu Obe yake faɗa a gidan radio za a yi cattle colony, za a koya ba Fulatani a wajen noman ciyawa, za a yi waye za a yi waye, duka surutun ya ƙare a za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ne. Mu ma nan ba da daɗewa ba ƙungiyar mai yatti Allah matsayin mu na iyaye ko kakanni na waɗannan ƙungiyoyin na ƙasa za mu fito mu yi zanga-zanga na ƙasa gabaki ɗaya kan ire-iren irin waɗannan al'amura.
Wannan ka iya zama zanga-zanga ta farko da na gani Fulani makiyaya sun yi a Abuja. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Zama lauyin lafiya shine cigaban Najeriya.
Haka ne kuma a gaida Nasiru. To idan an bi mu a shirin mu na hantsi za a ji cewa
ƙungiyar gangamin nuna goyin baya ga ƙasar Falastino a ƙasar Ghana ta yi zanga-zanga yau a nan Accra. Zanga-zangar dai ta samu halartar tarin ƙungiyoyi ƙawayen nuna ƙyama ga mamayar Falastino ɗauke da kwalaye masu rubutu irin da 'yan kishin ƙasa kamar haka: babu gaskiya, babu zama lafiya, Isra'ila ƙasar ta'addanci, mamaya babban laifi ne, da kuma Isra'ila ƙasa ce ta wariya.
To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken bayanin. Yanzu kan bari mu za ku ɗaga gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka son ka goyi ba ku jama'a tambaya ni ke da
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar iyali na lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri. Idan kuna tare da mu shirin domin iyali yana waiwaya maganin mantuwa, inda muke kawo muku waɗansu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar cikin wannan shekara ta 2017 da ke shuɗewa. Ga shirinmu na farko a wannan shekarar, za mu yaye kallabin shirin Nebana a jihar Niger, Najeriya, inda aka kama waɗansu makafi biyu suna luwaɗi da ƙananan yara.
Wannan lalata da ta samu waɗanga makafi, masu ido suka lalata su, mu kuma ba mu san lalatacci ba ne sai da muka zauna da su.
Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi tattaki zuwa ofishin hukuma, inda ya ci karo da yaran, ya kuma hira da su, mun kuma sa ya sunayensu domin kare su.
Ka san abin da ya kawo ka?
Eh, san.
Mene ne ya kawo ka?
Abin da saboda magogo yana luwaɗi da mu.
Magogo yana luwaɗi da ku?
Eh.
Kuna wake luwaɗi da
ku? Mu biyu.
To ya yake yana luwaɗi da ku?
Idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai a yi da wani.
Eh, yana ba ku kuɗi ne?
Eh. Eh, yana ba mu kuɗi.
Nawa nawa yake ba ku?
ina ba mu wani lokacin naira 100 wani lokacin 150 wani lokacin naira 50
to amma ku ba ku san laifi bane
laifi ne gaskiya
to me yasa kuke zuwa wuri
yana kira mu ne shi yasa
yana tilasta muku da ƙarfi ne
a
ya kai kuke yi ku
idan ya kira mu shi ke cewa zai ba mu kuɗi
kuma saboda kuɗi sai ku yanda
to mu dai haka dai ne saboda ka san yaranta
yanzu kana makaranta
eh
wace makaranta kake
gwamnati ne
ka gama ko aji ne ku
just two
eh to yanzu gashi an kama wanda ya muku kuma kuma gashi kuna cikin wani yanayi na rashin tabbas game da lafiyarka kai ne aka yi asibiti go to ya kake ji yanzu
gaskiya zo wani lokacin har dai da cikin na ciwo
cikin yana ciwo kamar murdawa ko ku
yana ciwo dia ko ji ciki ga yadda ya ci
yanzu me kake so a yi mishi bugu bugu
abin da hukuma suka zauta
ya dade yana yi da ku ko kun so dai ne ko so
ni dai bere ne sosai ba
so nawa yake kai
ni gaskiya ban iya canza ba
ya wuce so biyu kenan
eh
ya kai kaman wata biyar ko uku yana yi da kai
ah bai kai ba dai na ran
gaba dai nawa ya taba baka gaba dai 100 kaman so nawa ba
gaskiya to shi ma ban iya canza ba
to kai me kake yi da kudin ya maka
kai shi wa ake
kashewa kawai ka sai abin banga da wahi koko abinci kake
ina je mani yin sayari tun ban je sayan kashe shi
kai ka sa abin da ya kawo
na sani saboda bagugu yana mana luwaɗi
yana muku luwaɗi ku kuke zuwa koko shi yake kira ku da kai
shi yake kira mu
sai ku yarda
yana ba mu kuɗi
kai nawa ta ba
yana ba ni ɗari yana ba na hamsin
so nawa ya taɓa baka ɗari da hamsin
kai ba zan iya ɗaurawa ba
ya da ka daɗe kana zuwa yanayin luwaɗi da
mun ɗan daɗe
kai kaman wata nawa
kai ba zan iya ɗaura watan ba mu kai da wata biyu ba
amma to kai baka san laifi ba ne
na sani
to me yasa kake zuwa kuma
saboda yana ba mu kuɗi
saboda ba ku kuɗi ba a kula da kai a gidanku ba a baka abinci da sauran
muna ba ni
to me kake yi da kudin da yake ba
ina da tala ina ga ma sai in sha abinci
to yanzu kai ya kake jin jikin ka kana jin wani abu na mace
a'a
ba ta jin ciwon komai jikin ka
Mustapha ya kuma yi hira da Alhaji Rabi Abdullahi sarkin makafin mina dangane da wannan lamari
an ce su biyu ne akwai wani mai suna Sadiku yanzu shi Sadiku yana ina yanzu
Sadiku yana hannun hukuma domin tuni muka tada jami'an tsaron mu suka hadu da na Lagos ya ma kama jamhuriyar Benin can sama boda ake kamo shi
in an dawo da shi nan mina
yana nan mina kuma na damka shi hannun hukuma
to da aka zo da shi kun tambaye shi ya amsa laifin shi koko
dama da zuwa da shi muka ce me an ce wakai ci ya karbi laifin shi
kuma me ya ga muku ya dade yana yi koko
ya nuna ya dade yana yi
don me matsayin ku akan wannan al'amari
eh to na mai tambaya wannan abu ka dade kana yace gaskiya a tunda ya makarantar boko wadansu masu gani da sunan sa taimake shi suka koya mai wannan lalatan shi kuma ya ci gaba da yi sannan kuma munan ya zo ne ba wai mazaunin nan bane kuma yana da dakunan haya biyu a nan gari guda fadukai wani wuri can daban don gudanar da wannan iskanci nashi shi ma Idris Bagobiri muna tare da shi nan kimanin shekara biyu daga baya dai na ga alamomi ne ba su yi man kyau sai na ce ban san zaman shi a nan tun ma ba mu san ko yana yi ko bai yi ba haka shi ma wancan Sadiku shi ma na kore shi bayan wata tara
me zaka ce ma jama'a game da wannan al'amari da ya faru a fadarka
dama shi dan adam ko kuma in ce maka bahaushe jiran yake abu ya samu na sharri ga makahu to nan ne fa zai sheke aya ce tunda ya san in ya kalle mu ba mu ramawa amma wannan lalata da ta samu waɗanga makafi masu ido suka lalata su mu kuma ba mu san lalatacci bane sai da muka zauna da su don haka a daina tozartan muna da ƴan uwa in sun yi tabara ko masallataye ko ana tsanansu sannan Allah ba yayi alƙawalin wuta ɗin bane ga makahu yayi alƙawalin wuta ne ga mai laifi saboda haka makahu kuma mutun ne kaman kowa
daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu ana jifa kudu maganganu marasa dadi
arai akwai wadanda ma suka bahe tabara saboda wulakancin da aka yi musu
yanzu idan aka tambaye ka wani irin hukunci kake so a yi ma waɗannan makahi guda biyu da ke hannun hukuma yanzu
to inda ni za a biyewa a yadda suka bata mana suna da daraja a duniya ni ai in na gansu suna yawo da bakin ciki zan mutu hukuncin da kasa ta tanada to shi ya kamata a yi musu kamin su cimma hukuncin Ubangiji
to haka kuwa aka yi domin kuwa an yanke ma wannan makaho hukuncin daurin shekaru 6 a gidan yari yayin da yaran ɗan shekaru 9 da kuma 12 da aka yi ma fayaden suke ci gaba da makaranta to shirin yayi tattaki zuwa gidan iyayen waɗannan yara domin ganin yadda hukumomi ke kula da su kamar yadda suka alkawalta wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari ya tattauna da mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran wanda za mu so mu saya sunan su domin kare yaran mahaifiyar wanda ita ma makauniya ce ta bayyana cewa yaran maraya ne wanda ya daina zuwa makaranta tunda wannan lamari ya bulla
yaro dai ina ta fama ya huwata uku da bayansa da makaranta bai ji ba
Malam Nasiru Hamza masannin halayyar dan adam da tarbiya ya bayyana hanyar da tarbiyyar za ta iya zama da ma'ana ga yaro da ya samu kansa a irin wannan hali
tarbiya kamar kowane bangare wato akwai sashi wanda yake na bayar da shawara ga ainihin yara ko bayar da shawara ga al'umma baki daya kuma wanda yake mai aikata laifi to ga abin da ya shafi wannan abu na farko shine a san meye matsalan mutum idan aka san matsalan mutum to sannan ka kamar aikin likita sai in ya san magani ya san cuta sannan ya san maganin da zai bada to za a binciken yaran nan farko shin daga ina ne suka samu matsalolin su har waɗannan tarbiyyar ta su ta tabarbare me alakar su da uwarsu me alakar su da ubansu me alakar su da al'ummar da suke zaune a ciki me alakar su da makarantar da suke da abubuwan da suka yi kama da haka in aka yi wannan za a gane ga inda damuwar take to sai a raka za mu ana a maida muhimmanci akan wannan bangare domin ba su shawarwarin hanyoyin da za su bi su gyara to kaga abubuwan da ba a bukata su ne kebance mutum kamar a ce a kebance mutum ana rika zuwa ana bashi wani kaman treatment ma'ana kamar ana mashi huduba na musamman wannan ma zai sa ya fahimci cewa eh kamar ya aikata wani abu kenan to amma idan aka bar shi yana mu'amalar shi kamar yadda ya saba a cikin al'umma yana zuwa makaranta kamar yadda ya saba yana zaune a gidansu ana aikin shi kamar yadda ya saba ta hanyar wannan bangare kuma ana kiran shi a lokaci ba wani nadaban da za a kebe ba domin a yi mai nasiha to kaga zai gane cewa eh ana ba shi shawara ne domin ya gyara halayen shi to amma idan ya kasance a an kebe wani lokaci waɗansu mutane da bai sani ba suna zuwa suna samun shi suna bashi waɗansu shawarwari na musamman to zai gane eh to akwai wani abin da ya gudana to wannan abin zai yi tasiri a cikin rayuwar shi ko ba yanzu ba bayan ya girma zai rika tuna ga wasu abubuwan da suka faru kuma ga har lokacin da aka kebe ana bashi waɗansu shawarwari da yake wannan abin zai zama mai takura a cikin zuciya
kuna iya samun wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara ta 2017 da shafinmu na internet Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali cikin wannan shekara, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne
duniya. To a gaishe ki, yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi wa sauran wakilan majalisar kashedi cewar za ta dauki ko kuma za ta rubuta sunaye yayin da babban taron Majalisar Dinkin Duniyar ke gudanar da taron gaggawa a yau Alhamis don tattaunawa akan kudirin kin amincewa da matakin Amurka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Shugaban kasa zai kalli wannan ƙuri'ar da za a kada da idanun basira kuma ya buƙaci in kawo masa labarin ƙasashe da suka bayyana adawarsu da wannan matakin.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Baba Makeri da ya taya ji don da haɗa mana sautin Salamon Abu da injinin mu na wannan lokacin Mr. Patrick Deya ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.